sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 13 ga watan Disamba. Kafin ku ji abin da muke tafasi, ga kanin labarai.
Jiya Laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari. Yan majalisar dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a yakin take jagoranta a Yemen. Prime Minister Britania Theresa May ta samu nasarar ƙuri'ar da aka kara don amincewa da shugabancinta.
Kanin labaran kenan. Kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Niger ya buƙaci rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin caji su sake lale.
Bai kamata ba yau sojoji waɗanda anka shirge bisa kogin ruwa na Chad su tsaya a kai musu hari ko da yaushe. Ya kamata su tai su biɗi mutanen nan inda suke su kai musu hari.
Sai kuma batun auren wata ƙaramar yarinya da aka ce ɗan shekaru 15 ce da wani dattijo ɗan shekaru 61 ya yi wanda ya janyo cece-kuce a jihar Niger.
Ni dai auren yarinya wanga yanda iyaye suka gaya min ba yarinya ba a wajana. Aure biyu ta yi, an ce ni ne zan zama na uku, na ce na so a bina.
Sai kuma shirin domin iyali wanda ke tisa muhimman batutuwa da muka gabatar a wannan shekara da ke karewa kafin in kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Jiya Laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari bayan da ya faɗa wa alƙalin New York cewa tsananin biyayyar da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe mummunan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatar da hukunci ga Cohen akan laifuka masu yawa ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu dala Amurka dala 280,000 domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa akan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Alƙalin ya faɗa wa Cohen mai shekaru 52 a duniya cewa cikin abubuwan da suka faru hakan ya sa ya rasa halayensa na kirki. Cohen, wanda ya yi wa Trump aiki har na tsawon shekaru 12, ya taɓa faɗin cewa zai iya mutuwa akan goyon bayan da yake yi wa Trump. Sai gashi yanzu Cohen ya juya wa Trump ɗin baya. Da yammacin jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a matakin sojin da take ɗauka a yakin basasar Yemen. Majalisar da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan batun, inda 'yan majalisu 60 suka amince, wasu 39 ba su amince ba, suna goyon bayan gwamnatin Trump wadda take ta jayayya akan ɗaukar duk wani matakin da zai kawo cikas ga dangantakar Amurka da Saudiya. Da yake magana da muryar Amurka, Sanada Richard Blumenthal daga jihar Connecticut ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen rawar da Amurka ke takawa a faɗan da ake ana kashe farar hula da ƙananan yara da bamai a Yemen a sakamakon laifukan yaƙi. Aikin majalisa ne ta samar da ƙuduri, kuma kundin tsarin mulki ya baiwa majalisa damar ƙi ko amincewa da yaƙi ko wasu ayyukan soja. 'Yan majalisun Amurka dai ba su amince da goyon bayan da Amurka take baiwa dakarun Saudi ke jagoranta, wato dakarun da Saudi ke jagoranta ba a yaƙin da ake a Yemen domin daƙile 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya. Rikicin da ya yi sanadiyar rayukan fararen hula kuma ya zamanto wato mafi muni a duniya kan aikin agaji. Prime Minister Britania Theresa May ta samu nasarar ƙuri'ar da aka kada don amincewa da shugabancinta, wanda hakan zai kare wani babban ƙalubalen shugabanci na shekara guda. May ta samu nasara a ƙuri'ar da 'yan majalisar ta kan zaɓi da suka kada da amincewa wanda wasu amince 117 a jiya Laraba. A wani zama da ya kunshi 'yan majalisar jam'iyyar Conservative kadai kafin a fara kada kuri'ar, mai ta ce za ta sauka daga shugabancinta kafin zaben shekara ta 2022, matakin da ake ganin ya taimaka mata wajen samun kuri'un 'yan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da zaben. Minista Amber Rudd da 'yan majalisar Conservative Alex Shelbrook da kuma Robert Buckland su ne suka tabbatar da sanarwar mai na cewa ba za ta sake tsayawa takara ba. To, labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da tsibirin Jersey, tsibirin da ke kan gabar tekun Faransa, wadda za ta share hanyar mayar da kudaden gwamnati da aka sace kimanin dala Amurka miliyan 5. Babban Attorney General na Kenya Paul Kihara Kiruku da ministan harkokin wajen Jersey Senator Ian Goss su ne suka amince da yarjejeniyar a wani yunkurin kasar Kenya na yaki da cin hanci da rashawa. A watan Maris din shekarar ta gabata, gwamnatocin biyu sun amince da wata yarjejeniyar musayar bayanai da za ta tabbatar da cewa duk wasu kudade da aka sace za a mayar da su kasar Kenya. Goss ya ce an samar da yarjejeniyar ne domin kara karfin dangantakar kasa tsakanin kasashen biyu, kuma za ta kare ta gano duk wasu kudaden haram.
We are transparent in what we do in financial services, and we meet the highest international standard.
Goss ya ce muna bayyana duk wasu abubuwa da muke a harkokin kudadenmu, kuma muna bin ka'idojin kasa da kasa da aka shimfiɗa, amma duk abin da muke yi bai isa ba, haka kuma muna hada kai da sauran kasashe. Kuma yau mun amince da Kenya domin gano inda idan har an yi amfani da Jersey wajen aikata wasu laifuka, za mu yi aiki tare mu tabbatar da cewa al'ummomin kasashen sun ci moriyar kudadensu. Yarjejeniyar Kenya da Jersey iri ɗaya ce da yarjejeniyar da Kenya ta yi da Birtaniya da Switzerland. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta, wanda ke kan wa'adinsa na ƙarshe, yana yaƙi da cin hanci da rashawa ba ji ba gani. Cikin wannan makon ne aka kama wasu manyan jami'an gwamnatin Kenya, an kuma gurfanar da wasu gaban kotu kan laifukan cin hanci da rashawa masu yawa. Daga ƙarshe an kama wani fitaccen jami'in ƙwallon ƙafar Afirka a Faransa kan laifukan yaƙi da aka yi a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Masu gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC sun ce Patrice Edouard Ngozona na daga cikin manyan shugabanni ko mai gudanarwa na ƙungiyar 'yan bindigan nan Anti-Balaka. Kotun ICC ta ce a matsayinsa na shugaban ƙungiyar 'yan bindigar da yawancinsu Kiristoci ne, ana zargin Ngozona da aikata laifukan yaƙi ciki har da kisa da kisan ƙare dangi da gallaza azaba da kaiwa fararen hula hari da kuma saka ƙananan yara a aikin soja. An ƙirƙiri ƙungiyar Anti-Balaka a shekarar 2013 domin ta fuskanci ƙungiyar 'yan aware ta Seleka waɗanda suka kwaci ikon babban birnin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Bangi da suka kori shugaba Francois Bozize. Lamarin da ya haddasa yakin basasa a ƙasar ya kuma yi sanadiyar rayukan dubban mutane, ya kuma raba wasu dubban da gidajensu.
To, a gaida Sarfilu da karanto labarai. To, bari mu bude taskar hotonnin namu a Jamhuriyar Nijar, inda kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasar ya gargaɗi gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin Chad cewa lokaci ya yi da ya kamata dakarun rundunar haɗin gwiwar su fara kai farmaki kan ƙungiyar Boko Haram, a inda suke ba su riƙa jira sai mayakan sun kai musu hari ba, ta yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya hana talakawa walwala. Wakilin Musule Mummuni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Faruwar wasu abubuwan da ke kama da sake farfadowar ayyukan ta'addanci a makonnin baya-bayan nan a yankin Difa a wani lokacin da aka yi zaton yaƙi ya ƙare ne, ya sa majalisar dokokin ƙasar Nijar soma kiraye-kirayen gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin Chadi, kamar yadda shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa ke faɗa a ganawarsa da manema labarai.
Don kun sani, a kwanakin baya an kashe wajen mutum 8, kuma an zo an tahe da 'yan mata wajen 15. A kan waɗannan kuma can da akwai wajen 30 ba ɗaya wanda an ka tahe da su. Yau ana jiran a sami sakamakon waɗannan mutanen ina suke kakasun ka koma. Bayan waɗanda ko da wani lokaci an ka san mutum mai hali ne ana kame shi a zo a ɓoye shi da cewa sai an biya diya. To ire-iren waɗannan abubuwan sun tada ma mutane hankali
bai kamata ba yau sojoji waɗanda an ka shirge bisa kogin ruwa na Chad su tsaya a kai musu hari ko da yaushe.
Ya kamata su tai su biɗi mutanen nan inda suke su kai musu hari. Bai kamata ba kenan su tsaya sai an kai musu hari an kashe an shammace su lokacin nan su bi biɗan mutanen da sun ka shammace su lokacin nan ba za su gane su ba saboda Nigeria kun san ƙasa babba ce. Bisa kilo 20 mai hwaɗi da tsawon kilo wajen 150 'yan Boko Haram a cikin dajin nan na suke suna barazanarsu babu kowa a ciki da ƙarfin Niger da na Chad da na Cameroon da na Nigeria ina tsammani abun ba za shi wasu karasu ba a yi a ƙare saboda wannan yaƙin yana ɗaukar lokaci ɓanna ce ta ƙaruwa.
Samun haɗin kan al'umma a wannan yaƙi da ke gudana cikin salon sunƙoro ya zama wajibi. Sabili kenan da wakilan al'ummar ke shawartar mahukunta.
Al'umma na ƙasar Difa ya kamata su ba da goyon baya su ba da haɗin kai ga soji. Su ba su bayani kwata-kwata saboda sai da ɗan gari na aka cin gari. Kenan duk wata zamba da take faruwa in ba za a samun labari ba ga 'yan ƙasa mazamna wurin ƙarfin sojin namu yana ragewa saboda za a zamba da su.
Mai sharhi akan al'amuran tsaro Abdulrahman Alkasim na da ra'ayi makamancin na 'yan majalisar.
Saboda ta'addancin ai tsoratar da mutane, idan kuka tsorata deja an ci nasara kanku.
Ministan tsaron kasar Nishar Kallamu Tari da ke bayani a ƙarshen makon jiya a zauren majalisar dokokin ƙasa dangane da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin Difa ya jaddada wa wakilan al'umar cewa gwamnatin wannan ƙasa da haɗin gwiwar takwarorinta na ƙasashe aminai na nan tsaye akan wannan magana ta yaƙi da ta'addanci. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a jihar Niger ta Najeriya kuma auren da wani dattijo ɗan shekaru 61 da wata yarinya mai ƙarancin shekaru ne ya haifar da cece kuce kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yanzu haka dai hukumar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Niger Najeriya na can ta fara gudanar da bincike akan auren wani dattijo ɗan kimanin shekaru 61 mai suna Alhaji Yakubu Umar mai nasara da ke zaune a garin Lafai da kuma wata yarinya da aka ce tana da ƙarancin shekaru. Kafofin sadarwa na zamani ne dai suka fara baza labarin wannan aure da suka ce yarinyan mai suna Adama Ahmadu yar shekaru 15 ce. To amma iyayen yarinyar sun ce shekarunta 20 da watanni 11. Barista Maryam Kolo ita ce shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara ƙanana a jihar Niger ta ce suna da labarin auren kuma tuni suka fara gudanar da bincike a kai.
In yarinya ba ta ba kaga akwai illoli da yawa banda ma dokan da ke ƙasa wanda dole kuma akwai doka dole za a yi amfani da shi.
Na'am, to yanzu idan yarinyan ba ta kai ba ko kuma binciken ku ya gano dai akwai illa cikin lamarin me za ku yi?
In yarinya ba ta kai shekaru ba ai to ka gani bisa kan dokan ma ai dan babu ma auren a daga farko ma.
To na yi tattaki zuwa garin na Lafai inda na samu angon cikin yanayi na farin ciki. To amma ya ce yawan surutan da ake yi mashi akan auren a sakamakon yayata labarin ta kafofin sadarwar zamanin sun fara isar shi.
Masu fadi haka duka suna ga ma duniya. Na farko sakamako na da su sai alkiyomi da abun da suke fadi wanda ba daidai ba, ba su sani ba, ba su kira ni ba, ba su zo wajana ba, suna fadin gaibu. Ni dai auren yarinya wanga yanda iyaye suka gaya min ba yarinya ba a wajana. Aure biyu ta yi. An ce ni ne zan zama na uku, na ce na so a bina.
Ko da yake kokarin zantawa da wannan amarya da aka biya sadakinta naira 300,000 ya ci tura domin kuwa an ce ba ta kusa, amma na samu zantawa da babban yayansu Usman Umar Diko wanda kuma shine ya bada auren.
To muna da shakku dai na farko da ba za mu kai ta aure na farko ba. In kuma akwai wani shakku wani dan uwan mu ba zai ji ta zama bazaura kuma ya sake zo ya nema ba.
Duk da yake shekarunta ya wuce yanda aka ta yayatawa, akwai ta yuƙi la wasu ko
masu kare haƙƙin kare yara da sauransu su zo, kuna da hujjoji da za ku ba su wannan za ku kare kanku?
Eh, to ai hujja ma ya bayyana tun da an mata aure na farko, an sake an yi na biyu, shine na uku, wani hujja za a bada?
To ko me malamai ke cewa akan lamarin? Dr. Umar Faruk Abdullahi, babban darakta ne a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger.
Yarinya ta haura shekara 20, wannan sun faɗi iya abinda suka zanu suka haife ta, amma koda ta tsaya akan iya shekara 15 din ne, mu a tsarin musulunci mun gamsu da haka, kuma ana aurar da yarinya musulma ƙasa da ma shekara 10.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani, ku taho ku ji a cikin tsanaki madanna abi kuba. Sababin mutuwar auren Bahaushe a wannan zamani, ku taho ku ji a cikin tsanaki madanna abi kuba.
To za ku iya sake jin wannan rahoto da kuma karanta shi da har ma da ganin hoton ango da amarya a shafinmu na internet. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 12:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoyi ba.
Mai da gidan aure kabarin arne, gashi lukui-lukui an sa tiles, amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama, saboda haka kana zaune ne akwai ya babu. Mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema, haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah Annabi kafin wata hulɗar aure ta hada su. To ina ake haka? Ka saka zo mu a gaba, kai baka kama ba, kai baka ci ba, kai baka bari wani ya kama ba. Ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ƴa mace.
Tini maganin mantuwa. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da kuma fata iyali na lafiya. Daga cikin batutuwan da muka gabatar a wannan shirin cikin wannan shekara ta 2018 da ke shigewa, akwai wannan batu na gallazawa abokan zama da take hakokinsu, wanda galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara. To shin menene ma wannan cin zarafin?
Kana magana ne akan mai ƙarfi da kuma mai rauni. Dole ne in ana zancen cin zarafi a haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, da akwai wanda yake da ƙarfi, ba ko da ƙarfi na duka da wani abu ba, amma yana da ƙarfi, yana da iko akan wanda yake jiransa na ƙasa da shi. Ana magana ne ko a miji da mata, miji yana da iko da ƙarfi mai yawa akan matarsa. Ana magana akan iyaye da ƴaƴansu, suna da ƙarfi, suna da iko sosai akan ƴaƴansu. Ana magana akan kaman bawa da ubangidanshi, shi ma sun mallake shi, suna da ikon sarrafa shi yadda suka ga dama, ko daidai ne ko ba daidai bane, tunda yana ƙarƙashin su bayan da zai yi. To dole a yi masa abubuwan da suke nake tahaddi na cin zarafi, waɗanda suke basu daidai da matakai na shari'a ba.
Mun kuma kawo muku labarin wata karamar yarinya da aka yi wa fyaɗe a sansanin 'yan gudun hijira na Karmajiji da ke Abuja. Ga kaɗan daga bayanin da yarinyar da addatta suka yi wa wannan shiri.
Na je karɓan wulla, ina zuwa shi ne ya kama ni, ya ja ni dan iwu, shi ne ya rufa min baki.
Sai kai ki ina?
Ya ja ni kan ɗaki shi. Na yi iwu, na gagarin iwu, ya rufe min baki sosai. Da ya gama sai ya ce in fita. Ya nuna min wukawa idan na yi magana zai iya gane.
Rabi Zakari, 'yar shekara 9, tana zaune ne tare da yayarta a sansanin 'yan gudun hijira da ke Karmajiji.
Ranar da gabanin mangariba ne, aiko ta tafi ta karɓar hula, sai ta dawo ta ɗan jima. Sai muka ce to me ya faru, ta ɗan jima, har mai gidana ma ce tashin jin duba ta. Sai ta ce a ta dawo. Sai can shi jikin shi bai bashi, sai ta tashi da duba ta kenan, sai ga tana zuwa. Sai ta zo karkar muyan da take mermishi da sakon ma muryan ta na rawa. Ka ce to me ya faru? Ni dai sai na mata, sai na je sa mata abinci a cikin kitchen. Sai na sa mata kenan, sai na ce mata, ta ce mun na sa mata garwaya ishe ta. Na ce me ya faru? Ce a wai ba ta iya cinyewa ba. Nace kai akwai abu, sai na ga yanda take ga mu ya ishe ta din muryan ta na rawa. Sai na dauka tocin da yake hannu na waya na cinna aska mata fiskanta, sai na ga kaman yanda fiskanta yake, naji muryan ta yana rawa rawa. Na aska kaman irin muryan ta na rawa kaman hawaye haka, kuma ba hawaye fiskanta, na aska jikinta. Sai na ga bayan riganta jini. Me wannan ba komai, tace sai na kira mai gidana don yana waje. Nace ka gafa, tace ba mamaki ma ta fara period ne. Sai na tuna, nace period kuma ba zai yawa
yazo haka ne,
haka da yawa bayan riganta ba. Sai nace to shikenan, nace hannun ne ma da ya fita ya zauna a waje. Sai na ja ta daki, nace me ya faru, ki fada mu. Nace mu wani mutum ne. Sai na ji wani mutum, naji kaman an suka mu ka a zuciya ne. Nace to wani mutum kuma, to shine na kira shi yazo, yace wani mutum ne. Tukuna ta fada mishi wane, sai muka fita. Muka je muka duba shi a gidan shi, baya nan. Muka duba shagon shi, baya nan. Shine wani ya ba mu shawara kai mu kai ta station, mu je mu report kamun tukuna sani da kai ta asibiti.
Wani mutum kuma da ya dauki hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine Sace, yan matan sakandaren Dabci, ranar 19 ga watan Fabrairu. Kasa da watanni biyu kafin cika shekaru 4 da Sace yan matan Chibok.
Mala da madan Barno dai wani mai hasashe ne kan abin da ya shafi harkokin tsaro a shirin Arewa maso gabacin kasa. Ga ma yadda yake auna batun wannan lamari.
Abubuwan da yake tafiya a Northeast gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talakace mutanen Northeast da Najeriya da Arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaba, gaskiya ta yi failin na mutanen wannan yanki. Domin in ana maganan security, ana fa magana ne kawai a radio da television, amma aikace din gaskiya ba haka bane.
Ba ku ganin abin da yake ana kama ƴan kungiyar Boko Haram, wasu na mika kansu, ba ganin kamar wannan ma wannan nasara ne wanda za a ce an ganshi zahiri.
Waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne, in aka je aka same su, dama suna cikin karni na wuya na Boko Haram, sai su ce shikenan sai a yi musu kudin goro, amma zahirin magana din ba ƴan Boko Haram bane. Sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu. Har yanzu a ce yau gwamnatin nan tana da shekara 3, ƴan tsirarun yara a ce sun fitini mutanen Northeast, gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane.
Gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi 20 da wani ba jihar Borno ba iya ma shiga, yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi. Ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi.
Ah, shiga ƙauyuka da ake yi da ake fada har a dadin inda za a bi irin waɗannan hanyoyin za a iya shiga. Yanzu yau in zaka bi hanyar Dambuwa da harbe-harbe zaka bi wannan hanya, to dadin ma in zaka yadda zaka bi da harbe-harben ai zaka iya bi. A fito a yaki wannan abun, kuma su daina siyasa da shi shugaban kasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen Borno da suka shi ƙuri'a, ya zo ya duba ya ga wannan abin tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abin ko kuma ba a yi. Ya zo ya bi hanyar Maiduguri ya je biyu, ya zo ya bi hanyar Bama ya tafi Mubi. In ya so ya ga cewa lallai sojojin sa suna aiki ko ba sa aiki, National Security Adviser shi dan Manguno ne, ya zo ya kwana biyu a Manguno ya tattauna da dattijan Manguno, ya ji abubuwan da yake tafiya. Nace ma yaki ne da ake yin shi a gidajen radio da television. A zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi, domin waɗannan yaran an so macin karfin su, gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da komandojinsu, aka zo aka bayar, suka je yanzu haka suka zo abin nan suka dawo da yakin nan sabo. An bayan an riga an fara samun sauki a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da komandoji, a lokacin suka kashe irin su Kanal Habu Ali da wayansu makamantansu manyan sojoji. In kana bibiyar abin zaka riga gani, ba siyasa muke sa ba, gyara muke nema.
Abin da ake cewa shine ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi, ai maganar cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar Boko Haram, sannan aka karbi a wasu daliban makarantar nan na Chibok. Abinda ake faɗa kenan, kai ce na ka samu wannan zancewa.
Jaridun ƙasar nan sun buga cewa lallai har da kuɗi, mun karanta a jaridun ƙasar nan, ba wanda ya fita ya ce mana wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne. Shine komandojin har aka tare su, mun ga bidiyon da su ƴan ta'addan suka nuna, ba su yi nadama ba, suka zo har suna tunanin cewa har suna taron mutanen su, har suna cewa lallai za su kaddamar da hare-hare, suka kaddamar da hare-haren. Gashi yanzu illan barin komandan Boko Haram din, gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a Dabci. Wancan abun bai zame wa gwamnatin nan darasi ba. Still har ta bari aka zo aka sace ƴaƴa a Dabci, komandan da yake commanding area ya kamata a dauki mataki a kansa, na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin Dabci zuwa Sambisa har su zo su wuce. Ga jiragen sama da gwamnati take da shi, ga abubuwan da abin nan suke da shi tukun, a ce har waɗannan yaran sun sake bata.
Fatan al'umman jihar Yobe da iyayen da aka sace masu ƴaƴa da ma har su ba san makoma ƴaƴan nasu ba shine wanda za su sake ido hudu da ƴaƴan nasu.
To an kuwa dace, domin makonni biyu bayan gabatar da wannan shirin, kungiyar Boko Haram ta saki 104 daga cikin 'yan mata 110 da ta sace. Aka kuma bayyana cewa biyar sun mutu akan hanya lokacin da aka yi garkuwa da su, yayin da kungiyar ta ki sakin guda Liya Sharibu, wadda har yanzu take hannun kungiyar Sabilin Taki Musulunta. To a cikin watan uku ne kuma waɗansu 'yan majalisar wakilan Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka gayyaci waɗansu 'yan mata da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a garin Bama, waɗanda cikin ikon Allah suka samu suka gudu. Ga bayanin da ɗaya daga cikinsu ta yi mani kan akuba da suka sha a hannun kungiyar Boko Haram.
Kafin a kama ni, muna zaman lafiyarmu a cikin garin Bama. A daga nan sai muna zuwa makaranta, muna yin rayuwarmu yadda muka dama. A daga nan 'yan Boko Haram sun zo Bama. Sun zo sun yi atakin na Bama, suna kashe-kashe, suna yanke-yanke. Daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu. Daga sun same mu a cikin gidanmu, wasu mutane sun zo sun tafi ni da ƙanina guda biyu sun kai mu wani gida. Daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen, aka tara mu sai an kai mu jeji. Daga an kai mu jeji, akwai wani ya aure ni a cikinsu. A lokacin ya ban sarakin 2000 ya ce zai aure ni, ya ce mu in je in kawo mishi wani abu a waje. Na fita in je in kawo abun, na zo kuma shi zai ce min ya aka yi ban zo da wuri ba, sai ya tashi ya bubbuge ni je mu duka su ya wajen. Kullum haka yake min, muna kashin wahala, ba ci ba sha, wani lokaci za mu kwana da niwa, wani lokaci za mu kwana da ishirwa.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu sake tuna muku baya. Yanzu a madadin dukkan wakilan namu da suka bada gudunmawa ga shirin Domin Iyali cikin wannan shekara ta 2018 da ke karewa, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin Domin Iyali a wannan shekarar baki daya a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Haka yake. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, jiya Laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari, bayan da ya faɗa wa alƙalin New York cewa tsananin biyayyar da ya ke wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatar da hukuncin ga Cohen kan laifuka masu yawa, ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu dala Amurka dala 280,000 domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump, da kuma yin ƙarya gaban majalisa akan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Da yammacin jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a matakin soja da take ɗauka a yakin basasar Yemen. Majalisar da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da fara muhawara akan batun, inda 'yan majalisu 60 suka amince, wasu 39 basu amince ba. Suna goyon bayan gwamnatin Trump wadda take ta jayayya kan ɗaukar duk wani mataki da zai kawo cikas ga dangantakar Amurka da Saudiya. Firaministan Birtaniya Theresa May ta samu nasarar ƙuri'ar da aka kada don amincewa da shugabancinta, wanda hakan zai kare wani kalubale na shugabanci na shekarar guda. May ta samu nasara a ƙuri'ar da 'yan jam'iyyarta ta Conservative suka kada 217 a jiya Laraba. A wani zama da ya kunshi 'yan majalisar jam'iyyar Conservative kadai kafin a fara kada ƙuri'ar, May ta ce za ta sauka daga shugabancin kafin zaben shekara ta 2022, matakin da ake ganin ya taimaka mata wajen samun ƙuri'un 'yan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da zaben.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka na ƙarfafa jarin 'yan kasuwa. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Malam Umaru na garin Fufure, jihar Adamawa, Najeriya, bisa rasuwar matarsa Hajiya Hauwa Aliyu, kakar Fatima da Aliyu sahabu Imam. Allah ya ji kanta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya karanto labarai da Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu Neo Darar Alheri ke muku fatan alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.